Masu saurare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 22 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalamashi Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanun labaran.
Turkiya ta fito da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa hukumomin Saudiya na kokarin boye abin da ya faru ga dan jarida Jamal Khashoggi. Rasha ta ja kunnen Amurka game da batun janyewa daga yarjejeniya ta makamai. Amurka ta ce za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu kasashe uku da ta ce sun kasa hana bakin haure kwararowa zuwa cikin kasarta.
To kare labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za ku ji halin da ake ciki a garin Kaduna, inda wakilin mu ke cewa
garin na Kaduna ya tashi sayau babu wasu alamun tashin hankali.
Za kuma a ji cewa runduna ta shida ta sojojin Najeriya ta mika motocin tankokin mai da ta kama daga hannun rayon man Najeriya ga hukumar EFCC shiyar Rivers. Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura wata tawaga zuwa kasar Mali don ta gana da shugaban kasar da kuma jagoran 'yan adawa bayan dage zaben kasar wanda ake ganin na iya kawo rigima. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wani faifan bidiyo da ya bulla ya nuna wani wakilin gwamnatin Saudi Arabia sanye da tufar dan jaridan nan na Amurka mai suna Jamal Khashoggi yana barin karamin ofishin jakadancin Saudiya a ranar 2 ga watan nan na Oktoba, abinda ke nuna alamar cewa kamar shirya gwada kamar shirin Khashoggi din ya baro ofishin da ransa dan a boye cewa kashe shi aka yi. Hukumomin shari'a na Turkiya ne suka dauki hoton kuma suka nuna shi yau Litinin a tashar talabijin ta CNN, inda ake ganin alamar cewa hukumomin Saudiya sun so su yi amfani da wani da ya yi kama da Khashoggi don boye gaskiyar abin da ya faru da shi. Wannan bidiyon ya bulla ne a daidai lokacin da hukumomin Saudi Arabia ke ba da wani sabon bayani a kokari na fayyace gaskiyar abin da ya samu Khashoggi, wanda marubuci ne mai yawan sukan lamarin yarima mai jiran gado Muhammad Salman da kuma rawar da kasar ke takawa a yakin Yemen a rubuce-rubucen da yake yi a cikin jaridar Washington Post. A halin yanzu kuma kasar Saudi Arabia ta ce yau Litinin yarima Muhammad Salman ya yi magana ta waya da iyalan dan jaridar domin yi musu ta'aziyya akan kashe dan jaridar. A yau Litinin gwamnatin Rasha ta bayyana damuwarta game da kudirin shugaban Amurka Donald Trump na ficewa daga wata muhimmiyar yarjejeniyar makamai da aka cimma a zamanin yakin cacar baka, inda ta ce wannan matakin zai jefa duniya cikin hali mai hatsari sosai. Dmitry Peskov, mai magana da yawun fadar shugaban Rasha, ya gaya wa manema labarai cewa kasar Rasha ba ta karya ka'idojin yarjejeniyar ba, ya kuma ce idan Amurka ta ce za ta soma kera wasu sabbin makamai masu linzami, ita ma Rasha ya zama tilasta shiga kera nata makaman sabbi. Peskov ya ce jami'an Rasha suna so su samu ƙarin bayani akan shirye-shiryen da Amurka ke yi game da yarjejeniyar ƙayyade makaman masu cin gajeren zango a lokacin tattaunawar da za su yi cikin wannan mako da mai bawa shugaban Amurka shawara akan harkar tsaro, wato John Bolt. A yau Litinin Bolt zai gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu kam kasar tashi za ta zabe yawan tallafin kudaden da take baiwa kasashen Guatemala, Honduras da El Salvador saboda sun kasa tsayar da dubban mutane da ke haramar kwararowa zuwa cikin Amurka a matsayin bakin haure na haramun. Shugaban na wannan kalamai ne a daidai lokacin da dubban bakin haure waɗanda galibinsu suka fito daga Honduras suka tashi suka garin Tapachuca na ƙasar Mexico, inda daga can suke fatar ci gaba da tattakin da suke kai tsaye zuwa nan Amurka don gujewa tashin hankali da matsanancin talauci da ke addabar su a can ƙasar tasu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna nazarin abin da ke faruwa yayin da suke zargin bakin hauren da karya dokokin ƙasashe da suka ratso akan hanyar su ta zuwa Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington. Jiya Lahadi ita ce rana ta biyu mafi yawan mutanen Afghanistan suka samu damar jefa ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokoki na ƙasar. Hukumar zaɓe ta ce mutane miliyan 4 daga cikin miliyan 9 da suka yi rijista ne suka fito zaben a ranakun Asabar da Lahadi, duk da irin ƙalubale da aka samu na rashin buɗe wasu wuraren jefa ƙuri'a da kuma matsalolin da aka fuskanta na tangarɗar kayan zaɓe. Ana gudanar da zaben ne cikin tashe-tashen hankali. Kamfanin dillancin labarai na France wato AFT ya ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko kuma suka samu raunuka a rahotannin da suka shafi zaɓe ranar Asabar ya kai kusan mutane 300. Ƙungiyar Taliban da ta sake gargaɗi cewa za ta ci gaba da kai hare-hare a kan guraren jefa ƙuri'a da kuma duk wani abin da ya shafi zaɓe. Pakistan da Rasha sun fara wata rawar dajin haɗin gwiwa ta sojojinsu a ƙoƙarin da suke na shirya tinkarar mayaƙa 'yan kishin Islama na Afghanistan. Jami'an sun ce a yau Litinin ne aka ƙaddamar da wannan rawar daji a cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Pakistan da ke garin Pabi mai tsaunuka da yawa. Wani kakakin rundunar Pakistan Major General Asif Ghafur ya ce wannan ita ce rawar daji ta uku da aka taɓa shiryawa tsakanin ƙasashen biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangonni a jihar Kaduna, inda rahotanni ke nuna cewa ƙura ta fara lafawa bayan mummunan tashin hankalin da ya sanadin rasa rayuka da dama. Nasiru Yakubu, birnin Yaro, gare ka.
Safiyar Litinin dinnan garin na Kaduna ya tashi sayau babu wasu alamun tashin hankali. Malam Hallur Abdullahi Malaya, ɗaya daga cikin masu gudanarwa ne na gidauniyar zaman lafiya a arewacin Najeriya, wato Global Peace Foundation, ya yi mana tsokaci akan abin da ya faru da kuma matakan da gwamnati ta dauka bayan faruwan al'amarin.
Kamar abin da ka sani, tuntuni mu ba ma jira cewa sai rikici ya faru sannan mu rika wa mutane bayani akan abin da ya shafi mahimmancin zaman lafiya da kuma asarar da dan adam yakan iya samu idan ya jawo kansa rikici ko su suka jawo masa. To mun dade muna wannan, wato babban matsalar shine ita hukuma ta kan zauna ne ta bari sai abu ya faru sannan ta ce za ta dauki mataki. Wato kamata ya a rika cewa ko da yaushe an dauki harkar nan ta zaman lafiya ana yadawa mutane a lokacin da suke jin dadin zaman lafiya din, shine zai sa ka ga cewa in Allah ya so ai ta irin wannan tashin-tashi na bata samu ba.
Pastor Yohana Waidi Boru shi ma shugaban farfado da zaman lafiya ne tsakanin mabiya addinan Kirista da na Musulunci a garin Kaduna, kuma shugaban kare 'yancin bil'adama wato Global Network a Najeriya, shi ma ya nuna rashin jin dadinsa akan abin da ya faru.
Gaskiya abin ba dadi, amma babu yadda za mu yi sai dai mu roki Allah, Allah ya sauke, Allah ya yi mana wannan bala'in. Wato kuma tun ranar Alhamis abin da ya faru a kasuwar Magani, dama a wannan shekarar ran 26 da abin ya faru a watan biyu, mu ne kungiyar nawa ne da wurin su muka je muka sasanta su, muka gode Allah da yadda suka ji mu, sai kawai muka ji abin. Ranar Alhamis zai shi ya dada ni da kuma kungiya da mazama abin ya faru ba kai minti 30 ba aka kira ni, na kira gidan gwamnati na gaya musu to wallahi na jada abin da gwamnati suka yi da sauri.
Wasu daga cikin mazauna garin Kaduna sun shaida mani halin da ake ciki yanzu da haka. Malam Salisu mazauni ne a unguwar Dosa da ke cikin garin Kaduna.
To halin da yake yanzu alhamdulillah, yanda muke gani akwai jami'an tsaro da gaskiya al'amari a kusan kowane sassa, musamman inda ake ganin cewa akwai yawan irin wannan tanzoman, amma dai za ka ga mutane suna al'amuransu a gefe-gefe haka ana dan moving haka ba wai irin ba za ka ga kowa din nan ba. Babu wani abu mai kama da wani tashin hankali, babu kuma wani labari mai kama da yunkurin yiwuwan haka din.
Alhaji Alhassan Nefa, sarkin Ladanai, shi ma mazaunin unguwar Mu'azu ne da ke kudancin garin na Kaduna.
Alhamdulillah, nan dai unguwar Mu'azu Kaballa Junction a bakin ruwa ne kawai muka so mu samu dan sabani jiya. Gwamnati ta nuna mana cewa gaskiya tana kokarin ta kuma abin mu yaba ne, kuma muna ma Allah godiya duk da taimakon da shi kansa Allah ya mana, da Allah ya ba gwamnati basiran ta miƙe a tsare rayuka bayan Allah.
Yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoto, babu wani labari ko sanarwa daga ɓarayin gwamnati da ke nuni da rage lokacin dokar hana yawo da gwamnatin ta kakabawa garin na Kaduna da kewaye. Nasiru Yakub, birnin Yaro, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Nasiru daga Kaduna, kuma bari mu kada jihar Rivers, inda runduna ta shida ta sojojin Najeriya ta mika motocin tankokin mai guda 17 ga hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC shiyar jihar ta Rivers wadda ke birnin Port Harcourt. Lami Abakar, gare ka.
A baya-bayan nan ne dai rundunar soji shiya ta shida da headquarter ta ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers ta ce ta kirawo wannan taron mika motocin ne tanka-tanka ga hukumar EFCC da ke shiyar Port Harcourt domin waɗanda ake zargi da laifi su fara fuskantar shari'a game da wannan mummunan aika-aika na satar mai. Ko da yake dai motocin da rundunar ta kama manya da ƙanana ne da ake satar mai da su a sassa daban-daban na Najeriya sun fi sama da 300, to amma dai waɗanda aka kai ga tantancewa tare da mika ma hukumar ta EFCC din sun kai kimanin 17. Brigadier General Aiswande da ya wakilci shugaban rundunar tsaro ta 6th Division da ke jihar Rivers ya ce,
"This morning we'll be handing over some trucks that were arrested to the EFCC. As you are aware, the division is the forefront of fighting criminals."
Ya ce, "A'a, yau ne za mu mika wasu motoci da muka kama da keda man sata ga hukumar EFCC, kuma dama kuna sane da muzakarancin da wannan rundunar ke yi wajen dakule ta'addancin bata gari masu yi wa tattalin arzikin Najeriya barna ta hanyar satar danyen mai. Kuma tuni muka kafa wata runduna ta musamman don yaƙi da barayin mai din mai suna 6th Division Special Company. Motocin da muka kama suna jigilar wannan mai na sata, kawo yanzu sun fi 300.
Where we have over 300 trucks and vehicles that have been arrested in..."
Malam Abdulhamid Bawa jami'i ne mai wakiltar shugaban hukumar EFCC da ofishin ta ke jihar Rivers ya ce,
"I am here to take over the 17 trucks on behalf of the acting executive chairman of the EFCC, Mr. Ibrahim Mustafa Magu, for prosecution."
Yace, "Nazo nan ne bisa wakilcin shugaban shiya na hukumar EFCC da ke Port Harcourt don karbar waɗannan motoci guda 17 tare da bayanansu a maimakon shugaban hukumar EFCC na ƙasa Malam Ibrahim Magu, don fara shirin gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu. Da hakan ne nayi kokarin jin ta bakin ɗaya daga masu waɗannan motoci da ake kamawa cewar suna daukar man sata, kuma ga abin da yake cewa."
"Sunana Alai Shu'aibu da madawakin Tillan Fulani, kuma wannan harka ta transport ne a jihar Rivers State. Ana fuskantar wannan matsalolin wanda mu masu motoci bamu san irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba sai daga baya, wanda muna kiran direbobin nan mu musu bayani cewa to gaskiyan al'amari wannan abubuwa abu ne na gaskiya ba. Mu abin da muka sani shine mu dora kaya wanda gwamnati ta yarda shi akan mota a kaiwa masu kayan su, saboda a yanzu haka irin wannan matsalolin mu sun riga sun shafe mu, wanda yan kasuwa har sun daina mu'amala da mu saboda irin waɗannan abubuwa. A yanzu haka akwai motoci da aka kama wanda da gishiri a ciki."
Babu wanda zai iya tabbatar da cewa yaushe ne aka fara fashe bututa ya mai tare da satar danyen mai a Najeriya. To sai dai a shekaru da dama matsalar satar danyen mai kusan matsala ce da ta gagari hukumomi a ƙasar ta Najeriya, kuma an kasa shawo kanta har kawo yanzu duk da kokari da hukumomi ke tabbatar suna yi. A bisa dai wata fahimta, akwai bukatar hukumomi a ƙasar ta Najeriya da su sake duba bukatar rundunonin tsaro musamman a yankin Niger Delta da ke tunkarar waɗannan barayin mai game da kayayyakin aiki da za su iya fuskantar kalubale na 'yan bindiga. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido, daga Fatakul kuma bari mu nufi birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura wata tawaga zuwa kasar Mali don ganawa da shugaban kasar da kuma jagoran ƴan adawa sakamakon dage zaben kasar da aka yi, al'amarin da ake ganin ka iya jinyo fitina.
Tawagar na gargashin jagorancin ministan harkokin wajen Najeriya Mr. Geoffrey Onyema da kuma shugaban hukumar gamayyar kasashen yammacin Afrika Jean Claude Cassi Brown sun gana da jagoran yan adawa Samaila Sese wanda shine babban wanda ya kalubalanci shugaba Ibrahim Bubakar Keita a zaben shugaban kasar zagaye na biyu da aka yi ran 12 ga watan Agustan wannan shekara. Tawagar kazalika ta kuma gana da Prime Minister kasar ta Mali Soumaila Maiga da kuma shi kansa shugaba Ibrahim Keita da kuma sauran ministoci. Ministan harkokin wajen Najeriya Mr. Geoffrey Onyema ya yi bayanin irin sakon da shugaba Buhari ya ba su zuwa ga shugaba Ibrahim Keita. Muna matukar girmama shi, don haka muna son a yi taka tsantsan, muna son kuma ya taka rawa wurin daidaita al'amura a cikin kasar ta hanyar yin zaɓe. Akwai zaben ƴan majalisu da aka dage domin kowa ya amince a gaba ɗaya cewa kasar ba ta shirya ba. Ambassador Suleiman Dahiru wani ƙwararren jami'in diplomasiya ne.
Wasu mani ɗin handa da ana rikici a wajen. Su ƴan siyasa ɗin ni a ganina ba wai maganan kishin zuciya na ƙasa ya dame su ba. Su samu biyan bukatansu ne kawai. Kuma ba a yin siyasa haka, in ana so a yi siyasa na gaskiya za a dubi me za a yi wa jama'a, ba wanda ba me za mu yi wa kanmu ba. Saboda haka daidai ne da shugaban kasa ya tura minista na aikin harkokin waje ya tattara waɗannan mutanen ya yi musu magana. Idan suka yadda suka saurare shi, in suka yadda suka sasanta tsakanin su, ba wani abu wanda ba za a iya tattauna a sasanta ba.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Aliyu Shamaki na mai cewa
idan shugaban kasa ya amfani da dama irin ta siyasar Najeriya ya tura ta wata kasa za ta yi tasiri, musamman idan ka kula a shekara ta 2015 juyin jihadi aka yi a kasar nan. To watakila wannan zai iya ba shi karfin gwiwa shi ma ya ga cewa a matsayin wannan Najeriya da take shugabancin kasashen Afirka ta taka rawa a siyasar duniya ko a siyasar Afirka. Wannan abin fata ce.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan sako na shugaba Buhari zai yi a siyasar ta kasar Mali. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan da wannan rahoton, yanzu kan bar mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Sika mu ta farko a yau ta fito daga Fatima Sade Sa'idu Daura, tace fatan alheri gare ku VOA Hausa. Rikicin da ke faru a jam'iyyar APC a wasu jihohi wanda har ta kai ga wasu ƴaƴanta suna ficewa wani babban komawa baya ne ga jam'iyyar, amma a gaskiya da shugaba Buhari yana sa baki don sasantawa da hakan bata faru ba. Sai kuma sako daga Asma'u matar Bashar kansila sojan dirin dajin jihar Kebbi da Maryam Umar Lawal dan Fulani suka ce salam sashin Hausa na muryar Amurka. Gaskiya ya kamata sojojin kasar mu Najeriya su gaggauta sake sabon yaki da ƴan kungiyar Boko Haram. Duba yadda miyagun Boko Haram suka kashe manoma 12 tare da jikkata mutane da dama a wasu ƙauyukan jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Sai kuma sako daga Abdusalam Dambam. Salam VOA Hausa. Hakikar rikicin kabilancin da ya barke a Kaduna wani abin takaici ne. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Ga kuma sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Yace tabbas kalamai da sanatar Shehu Sani yayi akan cewa gwamnonin Najeriya sun fi karfin shugaba Muhammadu Buhari, hakika za mu iya cewa da akwai kamshin gaskiya a cikin zancen nasa, ganin yadda gwamnonin ke cin karansu da ba tare da Buhari ya taka musu birki ba. Da fatan shugaba Buhari zai rika daukar matakai akan wannan ire-iren zargin da ake yi masa domin tsaftace gwamnatinsa. Sai kuma sako daga Suleiman Hamisu Fintuwa. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Batun rikicin da ya faru kwanan nan a garin Kaduna ya kamata al'ummar jihar Kaduna ku sani cewa duk abin da zaman lafiya bai yi muku ba to hakika tashin hankali ma ba zai yi muku ba. Da fatan Allah ya kare afkuwan hakan nan gaba.
Sai a mana aikin gafara saboda tangardar na'ura kun saurari ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu dai ga shirin na ilimi garkuwar dan adam.
Ilimi garkuwar dan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau, ya yi tattaki ne zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya, don duba da irin halin da ilimi yake ciki a yankin. Musamman ma idan aka yi la'akari da ilimin ‘ya’yan makiyaya, wanda lokuta da dama ba sa samun irin kulawa da ta dace da su. Wanda wasu ke danganta shi da rashin maida hankali na hukumomi da Allah ya rataya wa nauyin. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin, Alfonso Okoro Igwe, ya shiga cikin kungurmin dazuzzukan da ke yankin don ganawa da Fulani makiyaya da jin irin taimakon da gwamnatoci a matakai daban-daban ke ba su.
Fulani makiyaya a wasu sassa na kudu maso gabashin Najeriya sun koka da cewa rashin ilmantar da ‘ya’yansu na matukar ci musu tuwo a kwarya, lamarin da ya sa suke miƙa kokumbaran su ga gwamnatin tarayya don ta dube su da idon rahama. Alhaji Gidado Sadiki shine shugaban kungiyar Miyetti Allah Reshen Kudu maso gabas, kuma akan wannan al'amarin ne muka samu zantawa kamar haka.
A gaskiya a nan kudu maso gabashin Najeriya akwai kalubale akan ilmantar da yaran Fulani. Lallai akwai makarantu wanda da akwai su irin na nomadic din wanda ake kaiwa ana karanta da yara makiyaya. To wannan makarantun gaba da yanzu yawancin su dukkan ba sa aiki saboda na farko akwai wanda musamman da suna gurin suna karatu sai suka daura kasan su Fulani daji gaskiya kaura muke ba ma zama guri daya. To wayansu inda aka sa makarantun mutane musun bar gurin kuma an gina gidaje a gurin gonaki ya je gurin saura dole za mu kaura kuma dama anan ne makarantun suke. To yi mun kaura mutanen da suke zuwa su karanta da yaran mu ba za su saka relocate inda muke ba kuma ba sa zuwa. Yanzu a gaskiya akwai kalubale yaran mu gaskiya ba sa samun makaranta.
Yanzu kwanakin baya a taron da kuka je a Abakaleke rahotanni na nuna cewa kun samu shi gwamnati ya yi muku alkawari har wai shi da kansa zai dauki mataki cewa duk yaron population da ya samu baya makaranta zai hukunta iyayensa. Kuna ganin ke gwamnati ke bonitin gwamnati Jeff Kumahi yana zartar da wannan mataki?
Eh yayi magana amma har yanzu dai mu gaskiya ba mu ga wani abu a kafa ba har yanzu dai ba wani abu da kare yanzu. Wannan makarantun dai ma har ma Ebonyi din wannan nomadic din ba sa existing kamar yadda suke da.
An yi alkawarin ba cika ba kenan?
A gaskiya ba cika ba. Kasan lamarin gwamnati dama za a yi magana wani lokacin suna cikin shirin za su yi amma ba su samu yi ba. Wani lokacin kuma ana mantuwa. Lokacin kuma in ba an bi ba in ka ji gwamnati ya magana sai ku wanda aka yi magana a kanku sai kun bi magana. In ba ku yi magana ba kada ba za a yi wani abu a kansa ba.
To yanzu wace kira kake?
Wato abinda nake kira da gwamnati na kasa baki da gaskiya kafin a samu zaman lafiya sai an samu daidaituwa kuma an samu fahimtar juna. Kuma fahimtar juna baya yi ba tare da ilimi ba. To kaga yanzu irin wannan rikice-rikicen da ake gani ana yi wanda ake cewa ana dangantawa shi wani lokacin da Fulani wani lokacin kuma da gaskiya ake yi da sauransu. In akwai ilimi ina ganin wani abun ba zai faru ba saboda budu mutumin da ya yi karatu ba zai sa kansa cikin wani rikici ba. A ga wayoyin rikicin nan gaba da rashin ilimi ne amma in Allah ya sa gwamnati ta sa ido a kan Fulani da suke daji nan an nemo musu matake na ilmantar da su kaga ina ganin wannan abubuwan da suke yake faruwa za a samu saukinsa. Shi gwamnati ai ba fidda kuɗi kawai za ta yi ba. In ta fidda kuɗi za ta tabbatar cewa wannan kuɗin da ta fitar anya an aiwatar da abun da ta faɗa a yi da kuɗin. Kada ne ko To mu a gaskiya ba mu ga haka ba tunda yaran mu ba sa yanzu nomadic school da sai ke na Fulani gaba da ba yawancin ba wanda yake aiki idan aka tuna ba sa aiki sai mu ce kudin ba sa aiki ina kira kuma da iyayen yara ma kuma a gaskiya inda ake da nomadic din rin ka turo yaran su zuwa makaranta ai ba kawai sai an yi mu nomadic ba mutum ma zai iya turo yaran sa sai ba fulata ne mutum ne mai arziki yanzu yana cewa waye ne mai arziki a cikin common people ai ba fulata ne shi ne mai arziki tunda ya tashi ya samu sani a bayan gidansa to ina kiran iyayen yara su rinka sa yaran su makaranta ba sai sun jira gwamnati ta yi musu ba rinka sa yaran su makaranta saboda da ilimi za a yi kuma in ba ilimi ba shi gaba don haka suna ganin irin yadda aiki yake faruwa yanzu haka in ka je kowane farasfal a cikin dagaran nan za ka in ka samu ba Fulani ne za ka samu wanda ba Fulani ba da wajen 99 to in an zo decision making kaga mutane 99 dai sun yi karfin mutum biyu kaga ne ko kaga in suna ilimin da yaran su kaga su ma yaran su za su zama in an zama 50 kaga su ma sun zama ko 30 ko 40 kada za a samu dai bayani mai karfi kuma kaba amma sai an je saboda rashin makaranta sai a je decision making inda za a je decision making sai ka samu ba 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 ne ko guda da kuma wannan decision din ana yin sa akan ba Fulani kada abun yana kai mu ba
bisa wannan kirar ga iyaye ne wasu Fulani makiyaya a rugage da ke Onimo da Okigwe a jihar Imo da kuma Isukwato a jihar Abia suka ce suna iya bakin kokarin su na ganin ƴaƴan su sun ilmantu sai dai suna buƙatar gwamnatin tarayya ta masu kusa ta gan halin da ƴaƴan su ke ciki ta kuma kawo musu dauki
sunana Yusuf Ibrahim wato mun yi kokari akan wannan samun ilimi mu yi hadda wani temporary na inda za a koyar da yara kuma gwamnati bata zo ba
anan gwajen kenan
anan wajen a tsaya mana ma mu tsaya a taimake mu ma babu mu mun kashe kuɗin mu mu yi domin su zo ba mu gani ba
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata Godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin kudu maso gabashin Najeriya, Alfonso Okoro Igwe, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice.
Turkiya ta fito da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa hukumomin Saudiya na ƙoƙarin ɓoye abin da ya faru ga ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Rasha ta ja kunnen Amurka game da batun janyewa daga yarjejeniya ta makamai. Amurka ta ce za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu ƙasashe uku da ta ce sun kasa hana bakin haure kwararowa zuwa cikin ƙasarta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma da adakaci shirin yau da gobe yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lathers Gresham wacce ta hada mana sautin ta kuma bada umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Rap McLean Ni Ibrahim Kalma su yi garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi wato yadda ake amfani da addini musamman ma a arewacin Najeriya ake cutar da juna fiye da yadda abin yake faruwa a kudancin Najeriya. Muna son mu ji ra'ayoyinku kan wannan batun sai dai muna buƙatar mutum ya yi amfani da kalaman da za su kawo ci gaba kuma su kawo fahimta tsakanin al'umma. Mun gode sai Allah ya kai mu.